بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا قال أبو دياغ الله سبحانه وتعالى لهذا مؤونا سافيا تاع صبر بقي قوة شعبان hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam 1432 wanda yayi daidai da 9 ga watan 7 a shekara ta 2011 a lissafin miladiya. Kuma ci gaba da karatun mu na littafin khutuwatin ila sa'ada. Yau za mu tashi kan ta sabuwar matashiya inda malamin ya kira ko wanda malamin ya kira ta kasratu ta'abbud. Littafin nasa ran za mu gama shi kafin Ramadan, amma ba zai yiwu ba. Ramadan ɗin gashi tsakaninmu da shi bai wuce sati uku ba, haka ne ko? To, Allah ya kai mu cikinsa lafiya, kuma ya ba mu ikon da'a ga Allah cikinsa. Ya ce kasaratu ta'abbud thamaratu al-ilmi al-amalu. Shi aiki da ilimi shi ne sakamako mafi kyau na shi ilimin. Ma'ana, in dai mutum na da ilimi, to sakamako mai kyau da zai samu na wannan ilimi, ko alama mai kyau ta wannan ilimi, shi ne ya zama yana aiki da ilimin. Ya ce wa ladhatu fil hayati, daɗin rayuwa yana samuwa ne bil ikthari min amali salihat, ta hanyar yawaita ayyukan alheri. Wanda duk yafi kowa aikata aikin alheri, da za ku binciki zuciyarsa za ku samu cewa yafi kowa jin daɗin rayuwa. Ashe, jin daɗin rayuwa ba yawan kuɗinka ba ne, ba damar da kake da ita ba, ba yawan gidaje, yawan ‘ya’ya, yawan mata, ba shi ne ke nuna cewa kana jin daɗin rayuwa ba. Jin daɗin rayuwa shi ne ya zama cewa kana aikata aikin kirki. Domin jin daɗi abin nufinsa shi ne abin da mutum yake samu a zuciyarsa. Zuciya ko ba za ta yi daɗi ba sai mutum yana aikata aikin alheri. Ya ce wa ayatul ikhlasi, alamar ikhlasi, abin da zai nuna maka akwai ikhlasi a zuciya shi ne al-iktharu min at-ta'ati, mutum ya yawaita da'a ga Ubangiji. Yawaita da'iman shi mai da'a ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ziyadatul manazili fil janna, ƙarin matsayi a aljanna. Domin san aljanna ba matsayi ɗaya ba ce, gida ne hawa-hawa na wani, sama yake da na wani, kuma abin da ke cikin gidan wani babu a gidan wani. Akwai wanda babu wanda zai samu wani matsayi irin nasa, gidansa kuma shi kadai ne, babu wanda ya cancance shi sai mutum ɗaya. Sunan tasa aljannar alwasila, wannan ita ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ƙasansa salihan bayi, annabawa, siddiƙai, wato annabawa tukuna, sai sauran salihan bayi, siddiƙai da mutanen kirki, Allah maɗauki su ma sai ya sa su gwargwadon darajarsu. To, babban amfanin aikin kirki a duniya, ko da duk kun shiga aljanna, wanda ya fi yawan aiki, to tasa aljannar tana fin wanda yake ƙasa da shi a aiki. Wannan bayan an sami gaba ɗaya shiga aljannar kenan fa, wanda shi ne babban aikin ma tukuna, a samu shiga aljannar. To, in aka shiga aljannar, to ba matsayi ɗaya za a zauna ba, kowa da irin tasa. Kai ka san kanka, ba ka yi kanka adalci ba in kai tsammanin cewa aljannar da za ka shiga ita ce irin ta annabin Allah sallallahu alaihi wasallama, kai ko ta sahabbai. Ta sahabbai daban take, ba irin ta wato mutanen zamaninmu nan za su shiga ba, sai dai kowa gwargwadon aikin da ya aikata, da kuma gwargwadon abin da ke cikin zuciyarsa na imani da ikhlasi da alaka mai kyau da Ubangiji. To, ya ce wa ziyadatul manazili, ƙarin wato mazauni da za a yi wa mutum fil janna, a aljanna, ala qadri tazawwudi min alfada'il, ana yin sa ne gurgudan wato kokarin da mutum yake yi a rayuwarsa ta duniya na ƙara ayyukan kirki fada'il nan ana nufin abubuwan alheri na kirki da mutun zai kara na aiki yace wa kana afadilul bashari mafi daraja mafi falalar mutane dan adam humul qudwatu sune abin koyi fil iktsari min at-ta'ati wajen yawaita aikin da'a fa ibrahim alayhi salatu wassalam madahahu Allah Allah madaukaki ya yaba masa ne bi kasrati ta'abbudihi saboda yawan ibadarsa ana san mutum kana so ka zama mai fada a wurin Allah to ya zama kana yawan ibada mai yawan ibada ne kai ga irin ibadun nan zai ambata mana sunan gaba yace bi kasrati ta'abbudihi lahu saboda yawan bautar da yake wa Allah فقال وجن يبن ناس سي الله يسي إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا يسي شي إبراهيم يا كسن شي عليه الصلاة والسلام يا كسن شي الأماني شي كري الأماني ما لم يسنتتونا أكم مئكي نفدا الأمة أنا نقولي وسكتي أبن نفي شيني wato shine imaman jami'an li khisalil khairi shugaban da ya hade duk halayen kirki har wani malami na bada misali yana cewa abinda ake nufi da umma dangane da annabi Ibrahim shine ya tara halayen da ba zai yiwu su hadu a mutum daya ba yanzu misali zaka sami wani mutum mai yawan ibada wani mai yawan haƙuri wani mai yawan tsoron Allah wani mai gudun haram ya aikata halal wani mai juriya wani gwarzo ne wajen jihadi ko makamancinsa wani kuma mai yawan ilimi ne kowa idan ka kula wannan falalar da abin da Allah ya raba aka biya wannan wani abu ba a bashi komai ba mun fahimci abin sai dai idan da za a ce a tattaro daga al'umma a karɓo wannan daga gunwa ne a karɓo wannan daga gunwa ne a karɓo wannan halin daga gunwa ne to sai a hada halayen al'ummar wuri daya to shi annabi Ibrahim Allah ya hada masa ne duka shi yasa ya zama al'umma mun fahimci dalilin da yasa aka kira shi al'umma kamar yadda wani malamin ya ambata ma'ana wanda ya hada dukkan halayen kirki duk abin da kake so na kirki ga dan adam to annabi Ibrahim Allah subhanahu wataala ya hore masa shi shine abin nufi da cewa shi al'umma ne mun fahimci wannan lafazin al'umma ya zo a Qur'ani da ma'anoni kimanin hudu akwai inda yazo ana nufin al'amad ana nufin zamani lokaci kamar inda Allah madauki cewa wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatin ana nufin amadin ma'dud zaman ma'dud wato wani lokaci da za mu jinkirta musu azaba zuwa wani lokaci lissafaffe kididdigagge to da kaza da kaza kamar da Allah madauki ya faɗa mana a cikin wato alqur'ani haka nan ya zo a cikin suratu yusuf inda Allah madauki ke ba mu labarin zaman annabi yusuf a cikin sijin a kurkukun nan da ya zauna lokacin da ya fito ai a ciki wani lokacin da ya zo fita sun yi magana da wani yake cewa udkurni inda rabbik ka ambace ni gun ubangijinka mana shugaban gari to a lokacin nan da ya je wurin shugaban ba ya manta ba ai Allah madauki ya bamu labari yace wadakara ba'da ummati mana sai ya tuna ba'da ummatin ai ba'da muddatin ba'da wani bayan wani lokaci sai ya tuna wannan magana da suka yi da annabi yusuf a cikin kurkuku kun ga nan shi ma al'umma ana nufin azzaman wato lokaci akwai inda kuma abinda ake nufi da al'umma shine al-imamul muqtada bihi shine wannan kamar da yazo a cikin wannan magana da muke wato kana inna ibrahima kana ummatan wato kana imaman yuqtada bihi li jam'ihi li khisalil khairi kulliha sabu wato ya zama imami ne abin koyi in ya zama mutum abin koyi ne shugaba ne ana koyi da shi to ana kiransa al'umma shi kansa saboda waɗannan halaye da ya tara wannan ita ce ta dace da magana da muke magana akwai inda kuma lafazin al'umma yake zuwa bi ma'ana al-milla wad-din kamar da Allah madauki ke bamu labarin waɗanda suke in an musu wa'azi su bar abin da suka samu na gargajiya iyaye da kakanni su zo su kama addinin Allah suna cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin umma anan shi kuma ma'anarsa shine me al-milla wad-din mun samu iyayenmu akan wata hanya da kuma wani addini mu ba za mu bar abin da suke kai ba sai magana ta hudu ta karshe al-umma ma'anarta shine jama'a wato taron jama'a shine ina jin muka fi sani ko in an ce al-umma shine jama'a da yawa yau wanda kuma kamar da Allah yake faɗa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut to nan umma ana nufin jama'a mai yawa masu yawa mun ji lafazin al-umma yadda yake zuwa Qur'ani yawa ma'anarsa hudu to nan wanda Allah madauki yake ba mu labari inna ibrahima kana ummatan ai kana imaman yuqtada bihi li jam'ihi li khisalil khairi kulliha to kuma qanitan me ake nufi da qanitan lafazin qanitan daga al-qunut qunut da muka dana cewa ayi al-qunuti ko muna daukar al-qunut ma'anarsa ɗaya kawai muka sani kuma ita muka fi amfani da ita ita ce ayi addu'a a cikin sallah wannan shi mana da wannan ma'anar amma asalin kalmar ma'anarta shine qulul ibada da'a ga Allah yawan da'a ga Allah da kuma dadewa wajen ibadar mai tashi da daddare yayi ta sallah yayi ta sallah ana cewa yayi qunuti mun fahimci abu yawa asalin qunuti shine ma'ana kenan dawamu ta'ati kamar da malamin ya fassara mana yace fa wasafahu bil qunuti sai ya siffanta shi anan Allah madauki ya siffanta annabi Ibrahim da wato qunuti yace wa huwa dawamu ta'ati shine dawama akan aikin da'a ya zama koyaushe annabi Ibrahim akan aikin da'a yake to mun ji yaban da Allah yayi wa annabi Ibrahim saboda me kun ga lafazin qanitan ya faɗa masa lafazin qanitan ma'anarsa shi mai yawan da'a ne kun ga duk da matsayin da Allah ya bashi da kyawawan halayen da Allah ya tara masa to bai zauna ya ce ya dogara da cewa shi mutumin kirki bane a'a yana tashi da daddare yana bauta ga Allah yana da'a gare shi yana kuma dadewa a cikin wannan ibada din to dole idan mutum yana so ya zama yana da wuri a fadar Allah sai ya zama mai wannan sifar kada ya zama mutum ya dauka cewa shikenan ai rahmar Allah fadi ne da ita na'am rahmar Allah fadi ne da ita sai kai ta laifi kana cewa Allah zai gafarta kuma baka kusantar ubangiji wajibi ya zama mutum yana da lokaci da yake ganawa da ubangijinsa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin nan da muka san shi kowa daga cikin mu ya sani da annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya mana cewa mutum bakwai Allah zai sa su a inuwarsa a ranar da babu wata inuwa sai ta sa ai a ciki ya ambaci yace saurayin da ya tashi akan addini kuma yake yawan damuwa da addini me yasa yace saurayi saboda saurayi yana da karfi yana da damar da in ya bata ta ta wuce masa to lokacin da zai girma kuma ba zai iya ba a lokacin ne yake bukatar ya rika tuna waɗancan ayyuka na alheri da ya lokacin da yake samartaka in ya tsufa ba zai iya yi ba sai Allah madaukaki ya ta bashi ladan waɗancan abubuwa din da yake yi da mun san cewa a musulunci idan ka saba yin wani aikin kirki kullum kana yin abu kaza to ran da duk baka samu kai ba ana rubuta maka fa ladan wannan abu idan ka saba kullun zaka tashi kai raka'a 10 ko 11 nafila da daddare to duk ran da ciwo ya same ka zazzabi ne kaji ciwo a kafa ko kowane irin ciwo da zai iya hana ka tashi kai wannan ibadar to a wannan daren sai an rubuta maka ladan abin da kai jiya din haka fitsarin musulunci yake ku duba wannan rahama ta Allah ashe kenan idan mutum ya saba a rayuwarsa ta samartaka yana bautawa Allah to lokacin da ya tsufa Allah sai ci gaba da rubuta masa waɗancan abubuwan alheri da yake yi yanzu bai samu damar yin su ba da haka kada mutum yana saurayi ya bata rayuwarsa a shirme a hira a kallon banza da tattaunawa yawo zancen yan mata waɗannan duk ma'ana mutumin kirki bane ya kamata mutum ya bada lokacinsa ga ibada ga Allah kusantar ubangiji tsarawa da kuma shiryawa kansa rayuwar gaba ne in bai sani ba wannan kuma shine babbar wato fa'idar da mutum zai samu a wannan rayuwar kada ya bari ya bata ta sai sai wa Dawudu annabi Dawud alaihi salatu wassalam kana yasumu yawman wa yufṭiru yawman shi kuma ibadar da ya shahara da ita ita ce yau ya azumi sai gobe ya huta jibi ya azumi gata ya huta haka rayuwar sa take shi ma'ana kaga kenan wato in ka kasa rayuwarsa kashi biyu rabi azumi ne rabi hutu kuma haka ba tunda kullun zai yi washe gari ya huta every other day kamar da ake cewa yawa to annabi Dawud wannan shine aikin sa wa kana yanamu nisfal layli la ilaha illa Allah kuji wannan kuma bayan yayi wato azumi da rana yana baccin sa ne nisfal layli rabin dare ma'ana idan ka kasa dare kashi biyu to rabin sa bacci yake mun fahimci wannan yawa sannan wa yaqumu thuluthahu yana tashi yayi sallah thuluthin dare ma'ana in ka kasa dare kashi uku to kashi daya bisa uku duk sallah yake ma'ana kamar ka ce in ja zai kwanta farkon dare ya tashi tsakiyar sa to zai tashi kuma can kusa da ƙarshen daren yayi sallah adadin lokacin da zai tashi din awoyin da zai tashi sun kai da za ka kasa daren kashi uku to thuluthi ne ma'ana rabi a kashi daya cikin uku na dare mun fahimci wannan wa yanamu sudusahu kuma sannan ya dawo ya sake bacci a sudusin dare ma'ana idan ya zama da za ka kasa dare kashi shida to kashi daya kuma shi ma bacci ne ma'ana kenan dai a farkon dare zai bacci sai ya tashi ya sallah a ƙarshen daren sai ya sake kwanta kuma sannan ya sake sallah asuba ya tashi ma'ana kenan dan gutsurin hutawa zai yi kafin a sallar asuba mun gane to wannan annabi Dawud haka yake yi wa asna Allahu ala zakariya annabi zakariya haka Allah madaukaki ya yabe shi wa zaujatihi haka nan ya yaba wa matarsa wa yahya haka nan annabi yahya Allah madaukaki ya hada su gaba daya ya yabe su bi qaulihi da fadin Allah da yake cewa fastajabna lahu sai muka amsa masa wa wahabna lahu yahya muka bashi yahya annabi zakariya shine bayan ya tsufa ya roki Allah madaukaki ya bashi da Allah madaukaki ko ya bashi annabi yahya to da shi din da annabi yahya din da matar annabi zakariya duk sai Allah madaukaki ya hada su ya yabe su shine shi fastajabna lahu sai muka amsa wa annabi zakariya wa wahabna lahu yahya sai muka bashi yahya wa aslahna lahu zawjahu kuma sai muka gyara masa matarsa kunga wannan kalmar matan annabawa dama salihai ne gyararru ne duk mutanen kirki ne mafi yawan su akwai annabawan da matan su basu imani da su ba a matsayin su kafirai ne kuma haka suka rabu da waɗannan annabawa din amma kamar yadda malamai suka ambata babu wata matar wani annabi da aka taba tuhumarta da cewa wato tana yin lalata mun fahimci abin ma'ana duk matan annabawa baki daya babu mazinaciya amma za a iya samun kafirci kamar matan annabi Nuhu matan annabi Lut amma ba dai a ce ta yi zina da wani ba domin wannan sukan annabin ne da darajarsa da gidansa Allah kuma ba zai bar annabinsa a halin da za a soke shi a ci masa mutunci ba mun fahimci wannan yawa shi yasa malamai suke cewa duk mutumin da ya tuhumi Aisha da wancan abu da munafikai suka tuhume ta da shi to kafiri ne saboda ya ƙaryata maganar Allah da ya saukar da ayoyi har goma a Qur'ani ya kubutar da ita ya faɗi gaskiyar abu cewa babu wannan zance babu farkonsa babu ƙarshensa babu alamarsa mun fahimci zancen kafirci na fita daga addini in har mutum ya tuhumi Aisha da cewa mazinaciya ce mun fahimci wannan zancen insha Allah Allah madauki ya kyauta don haka ma'anar wa aslahna lahu zawja muka gyara masa matarsa ta zama saliha mutuniyar kirki ita ma mai yawan ibada abinda ake nufi kenan yawa sai ce innahum lalle su waɗannan mutum uku da annabi zakariya da yahya ɗansa da kuma matar annabi zakariya din uwar yahya kenan innahum kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna gaggawa cikin alheri in mutum ya ga wani yayi wani abu shi ma zai gaggawa ya ga yana yi ma'ana suna munafasa suna kokarin suna gaggawar su gamsar da Allah su yaddar da shi ya yaddar da su su yi aikin da zai karba daga wurin su wa yad'una na kuma suna roƙon mu ragaban da kwadayi wa rahaban da tsoron azaba wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance su masu tsoron mu ne wato masu tsoron Allah ne masu kaskantar da kai ne ga Allah subhanahu wataala kun ga wannan yabo ne Allah yayawa salihan bayinsa bayan kasancewan guda biyun nan duk annabawa ne to ya hada su kuma ya nuna alamar cewa mutanen kirki ne masu kusantar ubangiji matar tunda ba annabi ya bace ita kuma sai aka fada sai aka ba mu labari akan ta na wata kalma da take nuna cewa salihar baiwar Allah ce mai ibada shi Allah madauke shi wa aslahna lahu wa aslahna lahu zawja yace wa kana salaful ummati magabata na wannan al'umma din na'am tayyib yace wa kana salaful ummati yukthiruna min at-ta'abbudi lillah magabata na wannan al'umma din in aka ce magabata ana nufin wa ana nufin sahabbai da tabi'ai da tabi'an tabi'ai da kuma manyan malamai da suka yi shuhura a aikin alheri a wannan al'umma din sun kasance suna yawan wato bautar Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu ibn al-qayyim malam ibn al-qayyim yana fadi a cikin littafinsa al-wabil as-sayyib da yayi ta'liqi akan littafin ibn taymiya malamin sa mai suna al-kalim at-tayyib to a cikin littafin yana cewa wa hadartu shaykh al-islam ibn taymiya na halarci mato wata ran nazo na sami ibn taymiya marratan wata rana sallal al-fajr yayi sallar al-fajr wato yayi sallar safiya asubahi ثم جلس يذكر الله تعالى سيذونا أولين دي سلر يذكر الله ينا ذكر الله إلى قريب من انتصاف النهار يتحسي دلانا تقوس زوا تكيا ذكر يكي تنبان أصباه يتي وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ناهد كوناجا كوناجي ولين ابن تيمية وترانا بأن يسلر أصباه yace thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala sai ya zauna yana ambaton Allah yana zikiri ila qaribin min intisafin nahar har sai lokacin da wato wuni ya kusa zama tsakiya ma'ana kamar har wajen 12 na rana duk zikiri yake tun bayan sallar asubahi thumma altafata sai ya waywayo shi kuma ibn qayyim yana zaune ya je ya dawo ya je ya dawo yana jiran ya ga me yake yi sai daga baya sai ya waywayo ya dube shi wa kala yake cewa hadhihi ghadwati wannan shine abincin rana na wannan zikirin yace shine abincina na rana walau lam ataghadda hadha alghada yace wallahi da ban yi wannan ban da ban ci wannan abincin ranar ba lasaqat quwwati yace wallahi da karfi na ya fadi ma'ana karfin dan adam yana tare da wato ibadar da yake wa Allah subhanahu wa ta'ala kaga zuciyar nan taka kullum muna nana ta wannan ka dauka ka mika wa Allah ita dama mallakar sa ce ya zama cewa abin da yake so kake yi kana yawan ibada kana kusantar sa to a lokacin zaka sami karfi da natsuwa da kwanciyar hankalin da kake so wa qala shaykhul islam an nafsihi har yanzu ibn taymiyan dai da kansa yana fadi dangane da kansa wani zai tambaye mu sai me yasa nan malam da yace salaful umma sun kasance suna ibada amma a misali sai kawo mana misalin ibn taymiya ka koma ka ga siyar ko littafan da ake tattara labarai da kissoshi na manyan magabata na sahabbai ka samu misali littafin al-isaba fi tamyiz as-sahaba na ibn hajar al-asqalani ka samu sahabi kowanne sahabi in dai sahabi ne an ambace shi an ruwaito hadisi an ce wani sahabi ne to akwai labarin sa a cikin littafin mu mujalladi 4 ne ya tattara duka tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani dan wani wani dan wani zai gaya maka ran yaushe aka haife shi me yayi yadda ya musulunta alaƙarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gazawat din da ya halatta wato yaƙi-yaƙin da ya fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ibadar sa yadda yake tashi da dare ibada duk wannan abun zaka same shi a cikin littafin siyar saboda amfanin da ɗaliban ilimi kaji cewa hatta mutanen zamanin baya ana samun mutanen kirki to shi yasa ya kawo mana sai ibn taymiya ba saboda ibn taymiya ya fi kyau a ambace shi fiye da sahabbai ba a sahabbai da tabi'ai sama suke da kowa kuma su ne mafi kyawun misali in ka tashi kowa azi da fadakar da mutane kawo labarai irin na sahabbai kawo labarai irin na tabi'ai da waɗanda suka zo daga bayan su ai wata babba mu labarin wani bawan Allah yana da ya budurwa a gidansa wata rana ta tashi da safi sai take cewa babanta ni ko baba akwai wani sanda da na saba ganin sa wani ice da na saba ganin sa a gidan wani wanin makocin su ne suna da wani makoci salihin bawan Allah mutumin kirki sai tace ni jiya ban ganshi ba wannan icen ban ganshi ba kullun ina ganin sa shine uban sai yake ce mata wannan ai ba ice kike gani ba mai gidan ne yake tashi kullun yana sallar dare saboda tsabar khushu'insa da natsuwarsa a salla yar da take hangowa daga gidan makocinsa tana ganin kamar ice ne kullun inda ta farka da daddare to za ta ga wannan icen a tsaye shine uban yake ga mata ai ba ice bane shi wane ne mai gidan da dalilin da yasa baki ganshi ba jiya ai da zo rasu da safe shi yasa baki ganshi ba ba shi da lafiya rayuwarsa ta kare saboda tsabar yadda suka saba da ibada ba sa yanke ta to haka salihan bayi suke kuma da abin da aka san su kenan to fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu mai kokari koda kamantawa mai irin nasu to ibnu tamiyyah yana bada labari akan kansa ba dan riya ba sai dan ya ilmantar da dalibansa cewa duk yanda kake da kokarin karatu da damuwa da karatu da ilimi da neman ilimi to sai kana hadawa kuma da ibada to sai yake ce musu innahu la yaqifu khatiri yace wani lokacin tunani na zai tsaya tsam in kasa yin komai saboda damuwar duniya fil mas'alati ai ba wai damuwar duniya ba kai a wata mas'ala ina so in tuno me hukuncin Allah dangane da wata mas'ala inda dama shi harkarsa kullun karatu ne ko aure fa bai samu yayi ba kullun tunaninsa ya mas'ala kaza ya za a warware ta mas'alar fiqhu mas'alar tafsiri shine idan abu ya cije masa fa mun taba zancen ko anan in abu ya cije masa wata mas'ala ta cije yayi bincike ya kasa gano mas'alar sai ka ji yana cewa ya mufahhima Sulaiman fahimni ya muallima Ibrahim allimni ya wanda ya ilmantar da annabi Ibrahim ilmantar da ni ka bani wannan ilimin in fahimci wannan mas'alar in gane ta ya wanda ya fahimtar da annabi Sulaiman fahimtar da ni nima shine fa yake ba mu labari har yanzu cewa idan zai magana akan wata aya ta Qur'ani zai tafsirin ta kafin yayi tafsirin nan sai ya zama cewa yayi muraja'a ya karanta tafsiri ɗaya har guda 100 littafin tafsiri 100 kasa littafin tafsiri guda 100 sani ba karantawa ba a nan aka rufe masallaci na ce mutum kowa sai ya faɗi littafin tafsiri guda 10 littafin tafsiri guda 10 ka faɗo su kafin ka fita daga masallaci mutum nawa za mu samu tsakani da Allah to shi sai ya karanta tafsiri 100 kafin ya magana akan wata aya shi yasa in yana fassara maka Qur'ani sai kai tsammanin ba wanda ya san Qur'ani irin Ibnu Taymiyyah sai ka ji kamar yana nan aka saukar ko kuma yana kusa da waɗanda aka saukarwa to yana faɗa yana cewa innahu la yaqifu khatiri fil mas'alati a wata mas'ala sai kaga wata rana tunani na ya tsaya to Malam Musa abin nan din naka ya gagara kuma shikenan sai a hakura kana ta huwa sai mutu ko can zaka tsaya to ba lifi Allah ya sare insha Allah mu ci gaba mu karasa saboda lokacin yace innahu la yaqifu khatiri fil mas'alati washai'i aw al halati allati tushkilu alayya yace ko wata mas'ala ko ash-shay'i wani abu ko hala wato wani yanayi allati tushkilu alayya wanda zata wato likice mini in kasa gane ta yace in na kasa gane abu yace fa astaghfirullaha ta'ala alf marratin sai na yi istighfari sau 1000 au aqalla ko kasa da haka hatta yan sharih as-sadr sai kawai inji kirji na ya bude inji wani dadi hankali na ya nutsu inji kawai haqiqa alaka ta da Allah ta yi kyau
sai yin istighfari har sau dubu tukuna. In ji wannan daɗin a zuciyata, wayan hallu ishkalu ma ashkala, kuma wallahi sai sai in ji abin da ya dame ni a zuciyana sai in ji ya tafi. Saboda me? Kusantar Allah, ka koma gun Allah ɗin, to wallahi sai ka ga Allah ya karɓe ka, zuciyarka ta yi daɗi. Shi yasa kullum ake faɗa da wahala ka ga mai ibada, mutum indai mai ibada ne, mai alaka mai kyau da Allah, ka gan shi an ce ya mutu kuma sababin mutuwar tasa hawan jini. Ku bincika ku gani, sai dai ku ji ya yi rashin lafiya, ko kuma a ce wani sababi dai daban, ban ce baya faruwa ba, amma mafi yawa kasancewar alakar tasu da Allah mai daɗi ce. Kullum tunanin da ke zuciyarsu yaya Allah ko kuma za su aikata Allah ya ji daɗinsa, ya yadda da su, ya sa su cikin wato salihan bayinsa, ya dawwamar da su kuma akan haka, to sai ga mutum wannan shine tunaninsa, Allah baya barin sa da bakin ciki da damuwa da kuncin da zai ce wai ya rasa yadda zai. Qala, har yana cewa wa akunu idzaka, yace a wancan lokaci sai in kasance fisuqi, a kasuwa, aw almasjidi, ko a masallaci, awu darbi, ko a kan hanya, awu madrasa, ko a makaranta. La yamna'uni dhalika min adh-dhikri wal istighfar, yace wannan kasancewa ta a kasuwa ko a masallaci ko ina tafiya a kan hanya ko a makaranta, duka wannan baya hana ni wato ambatan Allah, wal istighfar, da kuma wato istighfari ga Allah madaukaki. Ila an anala matlubi, yace har in samu abin da nake so. Da'iman sai kaga kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nan ke bamu labari cewa yana ga mu kai wani daga cikin sahabbai ke cewa la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah, kada harshenka ya gushe, yana danye wato kullun yana tare da ambaton Allah subhanahu wataala. In aiki kake yi, misali a kasuwa kake, to kana cikin jiran wato ɗan kasuwa su zo, ka samu wani zikiri ka riƙa yi, kada ya zama kawai maimakon zikiri kana wasu waƙoƙi. Mace idan a gida take tana niƙa, ba sai ku ji tana ƙirƙirƙirin ƴan waƙoƙi ana yi ba, to maimakon waƙoƙin nan a sa zikirin Allah, kina yi kina istighfari, kina yi kina salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wace irin baiwa ce da daɗi ba za ki ji ba na aikin da kike da kuma wato kyakkyawar alaƙa da Allah. Kuma sannan wannan sababi ne da kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya biya wa mutum buƙatunsa. Wa qala ibn kathir, al-imam ibn kathir yana cewa an ibn al-qayyim, ya naqalto ne daga ibn al-qayyim. Ibn al-qayyim yake cewa wala a'rifu min ahli al-ilmi fi zamanina, aza wato malamai de na zamanin mu, inji ibn al-qayyim, malaman da suke da rai a zamanin mu, yace wallahi a cikin su ban san aksara ibadatan minhu, wanda yake ya fi Ibn Taymiyyah yawan ibada ba. Duk da wannan karatun fa da wannan ilimin kullum da bincike da kwakwale-kwakwalen mas'aloli a binciko wannan, a gaga wannan, kuma ga yaƙi ana yi, tatar suna kashe mutane, ana fita ana yaƙi a lokacin rayuwarsa, to amma duk da haka kuma ana wannan ibada din, ana ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanat lahu tariqatun fi ssalati, yace yana da wata hanya da yake sallah, akwai wata irin sallah da Ibn Taymiyyah yake yi. Yutiluha, yana tsawaita sallar sosai, yana yinta da tsawo. Wa yumiddu ruku'aha, ya tsawaita ruku'unta. Wa sujudaha, da sujudatta, da sujada, ma'ana ruku'u mai tsawo, sujada ma mai tsawo, haka yake sallar. Yace wa yalumuhu kathirun min ashabihi fi ba'd al-ahyan, yace kai har wasu daga cikin mutanansa, abokansa, sukan zarge shi saboda tsawaita wannan sallar da yake. Sai kai wannan abin naka yayi yawa, su tushe haka yake alakarsa da Ubangiji, inda ya tashi sallar sa shi kadai, domin dama tsawaita sallar an fi son sa idan kai kadai ne a lokacin, a cikin jama'a ka takaita gurgurdan wato masu bin sallah. In mutum misali limami ne, in ku kai kadai ne, to kai abinda kake so ka tsawaita yadda zaka iya tsawaitawa. Wannan shi kuma gurgurdan shi ma bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Muna karanta ayoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan karanta a salloli. Mu a zamanin yanzu ma sai mu ji kamar kowa gudu-gudu yake yi nan da nan, tunda zaka ji Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan karanta sura kamila kuma doguwa, musamman irin sallar asubahi, ana tsawaita karatu a cikin ta fiye da sauran salloli. Sai dai duk da haka ana kula da
halin wato mutane idan akwai kuntatawa ko akwai dattijai da yawa a ko kuma akwai mata suna tare da yara duk waɗannan suna cikin abubuwan da akan kula da su amma in ba haka ba salloli tsawaita su alama ce ko kuma aba yana taimakawa mutane wajen takawa da alaka da Allah sai yake cewa fala yarji'u wala yanzi'u an dalika mutane abokansa suna sukansa da wannan irin sallah da yake tsawaitawa yace amma duk da haka bai fasa ba bai daina ba tunda dai ba cewa akai masa bid'a ba ce don alakarsa ce shi kadai da Ubangiji kai ko idan zaka yi nafilarka ka tsawaita ruku'un ka yadda kake so ka tsawaita sujudar ka yadda kake so yawa ba matsala bane a wannan sai ce wa ta'atu nurun yuqdhafu fi suduri ita da'a wani haske ne da ake jefa shi a zukatan mutane fa akthir don haka kai mai karatun wannan littafi ina maka wasiya ka yawaita min ta'abbudi lillahi addu'a to ibada ga Allah madaukaki wal khudu'a lahu wal khudu'i lahu ka kuma yawaita kaskanta zuwa ga Allah fa hiya wannan ibada din ni'mal auni ala tahqiqil mubtagha babu abin da ya kaita madalla da ita a matsayin abin taimako akan wato cimma burin da mutum yake so ya cimma al-mubtagha shine abin da kake nema ka samu tahqiqin sa shine kai achieving ka samu abin da kake so to ba abin da ke taimakawa mutum ya samu abin da yake so a rayuwarsa wallahi irin yawan ibada amma ba ka go ka sa wani mutum tsakaninka da Allah ba wai daga matsala ta taso sai ka ce bari ka ji gidan mallam yayi maka addu'a wannan baya cikin tsari baya cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wai laifi bane ai maka addu'a amma kai din ka kulla alaka tsakaninka da Ubangiji yawan bauta yawan azumi yawan hailala yawan istighfari ka rika yi da kanka zaka ga kai ma ka zama cikin salihan bayi sai kai yi wa kanka addu'a kai ma wasu addu'a amma ba kawai ya zama cewa baka san komai yanzu mutanen da yawa zikirin safe da na yamma dinin da yawa mutane ba su sani me ake an daina na bid'a wanda za a taru ayi wazifa ayi wane ne samari da yawa an watsar to amma ina na sunnar wanda annabi yake yi wanda sahabbai suke yi wanda manyan malamai suke yi su wai suke yi mutumin da zai zauna haka kawai ya zauna a gida zikiri yake yi shi kadai a gida mutum nawa ne wannan ana safi ana sallar asubahi in ba irin wanda suke halartar karatu irin wannan ba zaka ga cewa daga mutum ya koma gida bayan sallar asubahi farkon abin da zai dauko me zai dauko radio karfe 6 a ji America 6 da rabi a ji BBC karfe 7 Kaduna 7 da rabi Jigawa ko ba haka ake yi ba shikenan ka tashi kana sai lokacin karyawa ka karya harka ta aiki kake to ka tafi aiki shikenan a ce safiyar ka baka biyo Allah komai ba daga yin sallar asubahi sai sauraron labaran da ba abinda zai susa maka sai bakin ciki da damuwa ya kamata a ce kana zama kana bautar Allah subhanahu wataala da daddare kuma dama a rika amfani da dare ko da minti 30 ne kamar da mai littafin zai zo gaya mana a saurayi dai a ce ko minti 30 ne a kullum zai tashi kafin sallar asubahi yayi nafilin ko baka haddace ayoyi da yawa bane Qur'ani kai karanta iya abin da ka haddace din kai ta maimaita shi ba wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yawan son sa ga kul huwallahu ahad duk surar da ya karanta a kowace sallah sai ya hada sai ya goye kul huwallahu saboda santa amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ba da aka zo aka yi masa yace hubbuhu iyyaha san da yake mata ta sa shi aljanna ma'ana Allah yana son sa saboda ya san da yake kul huwallahu dan haka duk abin da ka haddace na Qur'ani in kul huwallahu ne alam tara kaifa kai ta maimaitawa kai ta karantawa a raka'a ta farko a raka'a ta biyu ka haddace abin da ka haddace ka karanta shi kuma ka sa goshinka a ƙasa din nan kana roƙon Allah ya Allah kai mun kaza ya Allah kai mun kaza ya Allah ka tsare mu ya Allah yanzu abin da muke ciki din nan na damuwa a ƙasan nan yawan bama bamai din nan da ake sawa in kowa daga cikin mu zai sa goshinsa a ƙasa yana roƙon Allah ya Allah ka tona mai yin wannan abu a dakatar da wannan abu za mu ci gaba da shi amma sai mu dauka kawai ba ruwan mu da abin wani ma kila dafi yake ji kamar yana ganin ai wani abu zai zo mana da amfani to in ba ku sani ba waɗannan hanyoyin babban mu ne yanzu abin ya zo mana a ƙarshe amma an yi su kafin a yi a wannan ƙasar an yi a ƙasashe da yawa babban abin da ake so shine a kai ga cutar da addinin musulunci kowa yake ko yana da awar sunan cewa da sunan addini yake yi
to jahilcinsa ne, dora shi akai akan wata hanya wasu suke amfani da shi a yi wannan tashin hankali, amma ba hanya ce mai kyau ba. Babu hanyar da za a kawo gyara a cikin al'umma a ce ta hanyar kashe mutane da saba mabamai bayan hujjar ka katse da ita ka kasa. Na fata mun fahimci wannan abu. Da haka wasu ne daban, la'alla ma ba musulmi ba, suke amfani da wannan abun don su kara dagula harkar musulunci a tuhume shi. Muna magana da ƴan uwa da suke Maiduguri, suna cewa yau shekara guda darasin irin wannan da muke yi din nan babu wani masallaci da aka yi shi shekara guda. Ba inda zaka zauna ka tara mutane ka ce musu Allah ya ce kaza, ku karanta kaza, ko kuma a karanta wani littafi. Ci gaba aka samu wannan? To kun ga ashe ya kamata a ce duk abin da mutane suke su rika hangen sakamakon sa. Ba haka kawai ka ce kana jin dadin an yi kaza an yi kaza ba. Rashin hankali ne. Baya cikin karantarwar sahabbai la tabi'ai la malaman kirki a ce a rika irin waɗannan kashe kashe haka kawai, in baka san mutum sai kashe shi, to kuma sai me? Duniya dama kowa zai barta. To amma a zo a ce hanyar da za a wai gyara al'umma shine a yi wannan abu, to ba cikin hanyar da magabata ko malamai suka ilmantar da mutane. Muna roƙon Allah madaukaki ya kawo wannan abu ƙarshe, ya zama cewa a tona asirin meye da wanda ke goyon bayansa, komai girmansa a cikin al'umma, a tona abin a ganshi a kama shi kuma a yi sakamako a kansa, kuma a dakatar da abin ya tsaya mutane su zauna lafiya. Domin sakamakon abin kamar da na gaya mana shine al'amari zai kai ga cewa lamuran musulunci ya zama su ake tuhuma, kuma komai a daina wani al'amari na musulunci. Dama Yahudawa wannan hankalinsu ya tashi, suna cewa babu wata demokaradiyya a duniya da ta tasirantu da musulunci, ko musulunci yake tasiri a cikinta sai demokaradiyyar arewacin Najeriya. Don haka dole a bi hanyar da za a yi a dakatar da wannan tasiri. In ku ana cikin wannan tashin hankalin, yau a kama wannan, yau a kashe wannan, yau a sa bom a nan, to za a rika tuhumar harkar musulunci shi take kawa, shi kenan sai a daina da karatun da komai, sai a daina shi. In ku aka daina ilmantar da mutane da wa'azi da me zai auku? Ba wanda zai wani tasiri cewa a ce har a zo misali harkar ko zaɓe a ce masu addini suna da ra'ayi a kai, to wannan abin duk so ake a dakatar da shi. Muna roƙon Allah maɗaukaki duk wanda suka ɗauki wannan hanya da ƙoƙarin su cutar da addinin musulunci, to Allah ya dakatar da ƙarfinsu, ya hana su, ya toshe musu basira. Wannan abubuwa na bama-bamai da ake sawa, Allah ya dakatar da su, kuma ya zama cewa an tona waɗanda suke yin su, an kama su, an musu hukunci. Allah maɗauki ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasar, ya ba mu kwanciyar hankalin da za a ci gaba da ilmantar da mutane addinin Allah bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma su bautawa Allah kansa. Wannan shine abin da ake hari. Yawwa, mu ci gaba da addu'a, Allah subhanahu wataala ya tsare kuma ya dakatar da waɗannan irin fitunu. Ba abin da za a yi farin ciki da shi bane. A takaice abin da nake so in ce, ya kamata waɗannan irin matsalolin su zama suna cikin zuciyarmu mun damu da su. Yawwa, za ka ga wani idan ya shiga talauci, ya wayi gari ba komai a aljihunsa, ya yake yi? In aka yi sallah sai ya zauna ya ɗaga hannu yi ta addu'a. In ka ga wani yana haka, sai ka je maka a dawafi ka ga yadda mutane ai ta haka ana girgiza hannun, kai ka ce fusgowa abin zai yi. To amma daga ya samu ni'ima da kwanciyar hankali, shikenan sai ka ga ya watsar, wani ma masallacin ma ba zai zo ba. To amma daga abin ya tafi an sake jarrabarsa, sai ga kuma ya laɓaɓo ya sake dawowa, ai mai bari a koma kuma harkar addini. Allah ba a yaudararsa. Yawwa, a kowanne yanayi namu, yadda kake lokacin da tsananin buƙatan nan ta dame ka, to waɗannan irin abubuwan na kwanciyar hankali da zaman lafiya ɗin nan mu riƙa neman su, mun sa goshinmu a ƙasa muna addu'a. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidu, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Lokacin sujada ɗin nan wallahi ba ƙaramin lokaci bane na karɓar addu'a, bai kamata a ce muna wasa da shi ba. Ya kamata duk abin da ya dame mu a rayuwar duniyar nan, to mu sa shi a ciki, Allah maɗauki ya mana maganin sa. Kamar da na ambata, Allah maɗauki ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Allah ya dakatar da duk wani tashin hankali da ake so a samar mana a wannan ƙasar ta kowane yanayi, ko da sunan addini ko ba da sunan addinin ba. Duk abin da ke sunansa tashin hankali da al'umma za ta rikice ta kasa bautawa Allah, muna roƙon Allah ya dakatar da shi, kuma duk mai tsara shi Allah ya toshe masa basira, ya hana masa cigaba, ya sa masa shalal,
shalal na tunani, shalal na jiki. Mun san shalal? Me shalal? Ba bala'i ba. Shalal, yawwa, ya paralyzing da hannunsa da kwakwalwarsa da tunaninsa, duk wanda yake so ya dakatar da zaman lafiya da kwanciyar hankalin al'umma. Ake tsare-tsaren irin waɗannan abubuwan, to muna addu'a Allah maɗaukaki ya dakatar da shi ta hanyar da ya so da irin waɗannan abubuwa. Allah ya kyauta mana. To mu ci gaba. A ina ne yake cewa ta'atu nurun yuqdhafu fi sudur fa akthar min at'abbud lillahi wal khudu' ilah fa hiya ni'mal auni ala tahqiqil mubtada wa alayka al ikthar min dhikrillah. Kuma kayawaita yau wajibi ne akan ka kayawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. Yawan zikiri din nan kamar ne ambata mana, wallahi wallahi hanyar sahabbai ce, hanyar tabi'ai ce, hanyar malaman kirki ce. Yawa, ya zama cewa kana da lokaci da zaka kusanci ubangijinka, sannan watilawati kitabihi, da kuma karatun littafin Allah. Ya zama kana da lokacin karanta alqur'ani, ka dauki alqur'ani kana karanta shi, kana tambayar ma'anoninsa, kana sanin ma'anonin, kana tuntuntuni akan ma'anonin nan. A wal qiyami fi zulamil layli, da kuma ka tashi ka tsaya a duhun dare ka bautawa Allah subhanahu wataala. Fal qalbu idha safa athara, ita zuciya idan ta zama garai garai, ta zama ba komai a cikinta, ta zama wato mai kyau, to athara ita ce take da tasiri. Addu'atta ita za ta karbu, da'awatta sai ta karbu, wa'azinta ya rika shiga zuciya idan zuciya tana da kyau. Amma in zuciya ba ta da kyau, to sai ga ba za ta yi tasiri a cikin al'umma ba. Yace wa idza takaddara, in kuwa zuciyar nan ta gurbace, a barra, to tana cutarwa, za ta cutar da mutum, ta sa shi saban Allah, ta nesanta shi da Ubangiji, kuma ta haifar masa abubuwa marasa kyau. Allah maɗaukaki ya tsare mu, ya tabbatar da mu akan abin da yake shine da'a gare shi. Ma hiyal ibadatu allati uksiru minha, waɗannan ibadoji ne ya kamata in yawaita su? To kuma tsaya sai mako na gaba a gama wannan, ai zai lissafa ibadojin. Tayyib, yace afdalul a'mali ba'da al-fara'id hiya an-nawafil, mafificin aiki mafi kyau bayan farillai shine nafilfili. Kaga shike nan, wanne ne yafi tsakanin farilla da nafila? Wanne ne yafi? Ba yanzu muke zancen a rika qiyamul layli ba? To idan zaka yi qiyamul layli amma kuma baka zuwa sallah cikin jami'i, baka farilla, to ba amfani. Yawwa, dole sai kana farilla, sannan nafila za ta fi maka amfani. Kun ga wadancan bayan Allah zancen da ake da kuka ji suna yawan nafilfili, to su sun gama da farilla ne. Farilla ba ta cikin abin da ake samun sakaci a cikinta dangane da su, da'iman su ne a gaba, a sahun gaba, wa sallolin didda aka ce a cikin jam'i guda biyar din nan, to ba sa yin su kadai. Sallar juma'a ba sai lokacin da suka san an kusa gama hutuba ba, sannan su fito daga gida, kullun suna gaba, daga an ce lokaci yayi to suna gaba. Ka duba ga in fa har ka fito din nan, ka zauna a masallaci, ba abin da za ka yi fa banda aikin alheri. Ashe kamata ya ce ka halarto domin ka yi aikin alheri, ba kamata ya ka zauna a gida sai ka ji ma an yi hudubar. Dan wani yana ji da lasifika da komai, an fara hudubar, an yi nisa ma ciki, sai ce wallahi mun da yana tsawaitawa a bari ne, sai an kusa abin nan. Yanzu ku duba wani lokaci a nan, sai ka ga cewa liman ya shigo ya fara hudubar a lokacin nan, can wurin duk ba mutane. Amma idan ka fita bayan an gama sallah, sai ka ga har firamarin zarenawa duk al'umma ne, wani bai taso ba, dama gunnan bai cika ba sai lokacin da aka fara hudu ba, da aka wani bai ji me ake ba, wai limamin ai tsawaitawa yake, bari kawai a rika jinkirtawa sai daga ƙarshe a zo. Ai raka'a biyun ba ita ce sallar juma'a ba, wannan hudubar tare take da sallar juma'a. Ka zo a masallaci ya cika, ka zauna kai nafila, bayan kai nafila ka zauna ka dau qur'ani ka karanta, kai zikiri, ka jira liman ya shigo, liman ya shigo yayi huduba, ka saurare shi, ka fahimci me yake fadi, kuma ka dauki darasi a ciki, ka tashi ka tafi gida, ka koma gida kuma kai nafila raka'a hudu, duk ana yi ko hudu a masallaci,
ran juma ko kuma ka koma gida kai biyu kai hudu a masallaci biyu a gida duk haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin irin waɗannan abubuwa din ibada ce da za ta kusantar da kai daga ubangiji ba da kashi ka fita a kama hira a tattauna akan wannan akan wancan har ayi da mutane da abokai da ƴan uwa ba yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna allaha ta'ala qala alla madukuki yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wanda duk ya yaki waliyina masoyina waliyin Allah shine masoyin Allah duk mumini mai tsoron Allah waliyin Allah ne Allah ne ya faɗa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun to wanda duk ya yaki da waliyina faqad azantuhu bil harbi to ina sanasse shi da yaki la ilaha illa wa zai yaki da Allah ya tinkari Allah shi zai yaki Allah to in ka yaki waliyin Allah wanda Allah yake son sa saboda alaka mai kyau da yake da ita da Allah to kamar ka yaki Allah wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayh bawa na bi taba kusanta ta da wani abu da nafi so irin ya kusance ni da abinda na farlanta akan sa ba kaga ashe kenan farilla ita ce sama haka ne babu mai zama waliyi sai yana farilla duk mutumin da kaji yana da awar waliyi ne shi amma kuma baya farilla ba zai fito ai sallah da shi ba to waliyin ƙarya ne ba waliyin Allah bane waliyin gaske dole ne ya zama shine akan gaba wajen yin abin da yake Allah ke so musamman farilla amma mutum har ka ji ma wani yana cewa wai shi an dauke masa ma farillar ma gaba daya an dauke masa taklifi yaje abin da yake so ko yace yayi istighfari da yawa istighfarin da yayi yawan da wai yanzu da'ar ma ya kamata a rage a rika hadawa da zunubai wai domin istighfarin ya samu abin da zai ci saboda tsabar shedana wai shedan ya raya wa mutum wannan kuma ya tsammaci wai wannan maganar a cikin musulunci take wannan maganar ba ta zama a cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba Allah madauke ya tsare mu don haka sai ce wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili kuma bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfili hatta uhibbahu har sai na so shi ashe in kana son ka zama bawon Allah waliyin Allah to ka rika farilla kuma ka yawaita nafilfili to Allah zai so ka shikenan ba zuwa zaka yi ashe ka makale wata hanya ba ta annabi ba a ce anan kawai ake samun walittaka ana samun walittaka ne wajen alaka da Allah kai abin da Allah yake so Allah sai ya so ka yawa fa idza ahbabtuhu in nasoshi kuntu sam'ahu sai in zama jinsa sai zama ba zai ji wani abu ba sai alheri alladhi yasma'u bihi wa basarahu da ganin sa alladhi yubsiru bihi ganin da yake gani da shi ba ana nufin zatin Allah zai ta'addudi ya zama da yawa haka gun ba haka ba Allah madauki zatin sa ɗaya ne in aka faɗi wannan ai an rusa gaba ɗaya la ilaha illallah da maganar wato tafarrudin Allah madauki ko kuma kasancewa Allah shi kadai ne yawa wannan la budda lahu min tafsirin bil lazimi dole ai masa abinda ake ce mai at-tafsir bil lazim fassarat da ita ce lazima a wurin ma'ana ni ne jinsa bi ma'ana cewa ba zai ji ba sai abinda nake so wa basarahu alladhi yubsiru bihi ba zai ga wani abu ba sai abinda nake so wa yadahu allati yabtishu biha kuma da hannunsa wanda yake damka da shi wa rijluhu allati yamshi biha da kafarsa da yake takawa ya tafiya da ita sai ce wala in sa'alani kai wallahi in ya tambaye ni la a'ti la utiyannahu wallahi zan bashi abin da ya tambaye ni wala in ista'adani in ya nemi tsari na la u'izannahu zan tsare shi ma'ana kun ga wannan me Allah ne yake gaya mana waliyin Allah salihin bawa to Allah baya mayar masa addu'arsa in har ka kai wannan matsayin agun Allah Allah ne ya rantse ya ce wala in sa'alani in har bawan nan da nake so ya tambaye ni wani abu ya roƙe ni wani abu to zan bashi haka kenan ashe addu'arsa ta zama me karɓaɓɓiya a kowane yanayi to Allah madauki ya samu dace shi wannan hadisi al-Bukhari ne ya ruwaito shi sai mu tsaya anan malamin anan gaba zai ce mana wa min afdalin nawafil allati yaf'aluha al-abdu nafilfilin da bawa zai aikata su zamu ji insha Allah a darasi na gaba وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
to ko gare su ne gaba ma amsa su mai hukuncin wanda yayi mafarki mai hukuncin wanda yayi mafarkin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai sun ce idan kai mafarkin sa kamar ka ganshi na'am haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa ba wasu malamai bane duk wanda yayi mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana yayi mafarki ya ganshi to hakika shi ya gani sai dai sharadin shine lalle ya zama cewa shi din ka gani da siffofi irin nasa yawa ba kawai kaga wani abu ko menene shi ya ce maka shine manzon Allah ka ce eh ba a'a sai ya zama siffofin da aka sani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahadithai da muka karanta su ka gani yawa da su da sura irin ta hakikanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yace hakika in dai ka ganshi a mafarki shi ka gani domin shedan baya kwatantuwa da shi baya misaltuwa da shi baya siffaye irin shiga irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda zaka ganshi a mafarki kace a ga annabi bayan ku shedan ka gani wannan ba zai yi ba ka san akwai abubuwa da dama da kake gani a mafarki sai zama shedan ne yake raya maka su kwa mata lan mafarkin nan irin da muke yawan yi yawa ka shiga wannan wuri kun hadu da wani ga kanan ka je haji kun hadu da wani sai ga kanan kuma ashe a Kano ne ba a wani guba yawa to duk wannan hayaniyar da take zuwa wa dan adam a in dai kaga wani ya zo ya ce maka annabi bai kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ba manzo ne sallallahu alaihi wasallam shi malam kamar da kai kira akan wannan sha'ani na tadabun ta hanyar yan masu da'awar jihadi to malam ai kira kuma ga jami'an tsaro don kiyayewa rayuwar talakawa wadda ba su ji ba ba su gani ba bayan irin wannan hali ya faru na bom din wannan lalle ne gaskiya ne wajibi ne akan jami'an tsaro domin haƙƙi ne na al'umma wato gwamnati wajibi ne akan ta ta ba wa mutane tsaro da kulawa domin shi ne abin da zai kwantar da hankali a samu natsuwa ma har ya zama cewa an yadda akwai gwamnatin tana ba da umarni a nema ta da'a ko ba haka ba idan ya zama cewa babu kwanciyar hankali babu natsuwa al'umma suna ta tunanin su hijira su koma wani wuri ai kaga ba magana to wajibi ne ya zama cewa jami'an tsaro su kansu su yi ikhlasi su yi don Allah su taimaka wa al'umma wannan abubuwa su tsaya kuma su ma wanda ba jami'an tsaron ba su taimaka musu wajen ba da ilimin da zai amfani wajen wannan abu yawa ba laifi ba ne duk wanda aka san yana da irin wannan tunani taimakawa a san yadda za a yi maganin kai ga yin wannan irin aiki taimako ne ga al'umma taimako ne ga zaman lafiya kuma wajibin kowa ne a cikin al'umma don haka da masu tsaron da waɗanda ba masu tsaron ba dole a haɗa kai al'umman nan ya zama cewa ta zauna buɗe wani abin da yake hange a irin waɗannan abubuwan shine ai kasa ana zaune ba ta musulunci ba ba kaza da kaza ba a'a ai su waɗanda ba musulmin ba dan abin da ya rage na musuluncin ake so a yaƙa a dakatar da shi to kai wannan zaka hanga cewa kar a baiwa wannan irin tunanin dama a ce ya yaɗu a cikin al'umma ina fata mun fahimci abu yau ba daidai bane idan mutum bai san a ko in ce bai yawo a duniya ba sau da yawa na sha gaya muku waɗannan abubuwa wanda duk bai san ko ina ba a duniya sai garinsu ko unguwarsu to hakika dole ya samu kusuri ya samu wato wani takaitaccen jahilci akan yadda zai kalli al'amura idan ka je wasu kasashe ka ga yadda al'amura suke wallahi zaka go ka godewa Allah subhanahu wataala akan halin da muke ciki wani abin kana jin sa kawai a labarai amma da zaka je ka gani da idanka ba wai wasu kasashen ba wasu wuraren a cikin kasar nan kawai ka je ka ga al'umma jahilci ya musu yawa babu musulunci ba komai musulmin kuma da suke musulmin ka ga irin jahilcin da ke cikin su hatta anan cikin Najeriya a wasu jihohi satin da ya wuce irin wannan lokacin kamar yanzu ina wata jiha daga cikin jihohin Kudu kuma na tafiya awa 12 bambacci ba na kalli da ido sosai na bude na yi kallon yanayin yadda rayuwar mutane suke a Najeriya ina dawowa
Abuja kawai na dawo muna tattahowa a hanya da naga dutsen zubadin nan sai naji kawai kamar na dawo birnin kudu ma'ana sai naji dadi na kwantar da hankali saboda inda na gano din da yadda naga rayuwar mutane suke da abubuwan da suke ciki da kuncin rayuwar da damuwar da talaucin da munin hanyoyi da rashin addini a musulmin ka je ga jahilci ba a san Allah ba sallah ba iya ba karatu kiran sallah ba dadi to sai ka ce alhamdulillah akan halin da muke ciki to wannan alhamdulillah halin da muke godewa Allah akai shi ake so a yake mu ta hanyar wannan irin tunanin a zo a rika jefa bamamma ina fatan fahimci abu don haka wajibin mu ne mu hada kai da duk wanda zamu hada kai mu ga cewa wannan abun bai ci gaba ba kar mu bashi goyen baya domin mu ne zamu kuka akan sa ku kalli Pakistan yanzu wanda suke sauraron labarai kullum masallaci yau an sa bom a wannan masallaci gobe a wannan duk masallatai fa sai da masu bindiga sun kare kafin mutane su shigo su yi sallah aka tada rikici tsakanin ahlus sunna da shi'a shi ma a can Pakistan sai zama cewa kowanne masu masallaci sai da wato jigida ta makamai an rataya a nan sannan kuma in ka zo masallacin za ka shiga a bincike ka a tabbatar ba bom tare da kai sannan fa ka shiga ka yi sallah yanzu ina za a samu nutsuwa wanne tsoron Allah za a samu da khushu'i a irin wannan sallah kun fahimci abin da haka ba wani hali ne da ya kamata mutum waye munna waye ana yakar tsarin da ba daidai ba sam wannan ba haka bane wannan tunanin ba shi da alheri yawa la'alla waɗanda suke tunanin su haka suke ganin abu to amma su ba su sani ba amfani ake da su don a kai ga wannan abu ku tuna tun lokacin da abun 11 September din ya faru in mutum yana bin labarai daga 11 September 2001 ko ya lissafo ya gani abubuwan da suka faru ga addinin musulunci na alheri sun fi yawa ko na sharri sun fi yawa duk kuma sakamakon wancan abin da aka yi ashe kenan ya kamata mu gane cewa mu sakamakon karshen ne ya kamata ya dame mu in dai muna da hankali ba wai kawai mu sai kishi kaza da kaza mu duk wanda yake yakar America shine akan daidai abin ba haka bane su ma sun san wannan abun a gunmu shi yasa suke shigowa sai su je da sunan waɗanda suke yakar irin wannan abun nasu su ba su goyen baya dan su zo su irin wannan abun su ba su kofar da za su zo su yake mu kun fahimci sirrin da wayan da dabara to bai kamata ku mutum ya mika hankalinsa a ce yana da wayo shi yayi karatu ma wanda har yayi digire amma bai fahimci waɗannan abubuwan ba to ya kamata a ce ba haka muke tunani ba tunaninmu shine maslahar wannan addini a zauna lafiyar nan a ci gaba da bautawa Allah subhanahu wa ta'ala ala qusurin fi dalika ma'ana duk da cewa akwai tawaya da rashin cikawa ba 100% ake abubuwan ba duk duniya ba inda komai yake 100% yanzu a duniyar nan tamu to amma halin da muka samu kanmu a ciki mai hakuri mu zauna lafiya yadda zamu bauta wa Allah subhanahu wataala gurgurdan abin da muka samu wannan shine mafi alheri da azo a shiga wani yanayin da kowa zai damu kuma dan abin da ake alfaharin da shin a rasa shi muna roƙon Allah madaukake ya dakatar da duk wata damuwa da take auko a Najeriya bama baman nan ya Allah muna roƙonka ka hana su tashi a ko ina da Maiduguri ne da Bauchi da ko ina da jihohin da babu ma Allah ya dakatar da wannan abu Allah ya taimakawa waɗanda haƙiƙani da gaske suke su yaƙi wannan abun to muna roƙon Allah maɗauki ya ƙarfafe su ya ƙara musu basira su binciko haƙiƙanin sa a dakatar da shi Allah subhanahu wataala ya taimake mu baki ɗaya na'am 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 ala hubbihi na'am na'am eh amma abin da yake cikin musu da wani din na'am to kai ne ka rubuto takardar nan na manta dama na sa ta mallan kai ne kai na baka ajimin ita sai yanzu ma na tuno ka manta ta ko to da yake talal ahdu wani mallan yana tambaya ne akan cewa darasin da muka yi wancan na ƙarshe a wannan littafin akan fadin Allah madaukaki wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira yana sifanta mutanen kirki yace suna ci da abinci tare da cewa suna buƙatar abincin nan to suna ci da shi ga miskini da
yatiman da kuma wato maraya wa asiran da kamamme wanda aka ma a wajen yaki. Malami shi yake cewa mutane suna taimakawa suna ciyarwa, amma zaka ga cewa wasu tukunya biyu suke yi, mai dadi a gidan cikin gida sai kuma ayi wanda kowa zai samu a turo ta waje. To ya alakar wannan da ala hubbihi, shine ina jin tambayar ko yau. To Allah madaukaki shi ya san zuciyar wanda yake yi wannan, ba dama mu tuhume shi in mun ga mutum yayi haka a ce la Allah ba dan Allah yayi ba, amma mutum ka bashi abin da kake ci din yafi. To da amma da a rasa gaba daya, to a bashi abin da dai bashi da shi din, shi ma taimako ne. Na ba ta mun fahimta. To amma dai ka bashi wanda kake so, wannan shine yafi dacewa, kuma zai hau kan waccan aya da Allah madauki yake siffanta waɗannan mutane. Abin da kafi bukatar sa, to kai musharakar wani, kai ishirakin wani, shi ma ya shigo ya samu tare da kai, wannan shine abin da aka fi so. Amma in hakan ma bata samu ba, ai ka dai fi wanda ma bai bayar ba kwata kwata, ko ba haka bane? To sai mu ce ya ci gaba da bayarwa ko da komai rashin kyansa, in dai akwai mai bukata yazo ya samu. To amma a ja hankalinsa ya ikhlasi, kuma sannan ya nemi ya samu cikakken ladansa ta hanyar bada abin da yake, shine mafi kyau. Allah madauki ya kara mana son junan mu baki daya, ya hada kanmu baki daya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.